الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي هدوى أولا يمشي ترانا الليتني دران ثلاثة yawmuna biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 27 ga watan 3 shekara ta 2023 wannan kuma shine darasin mu na biyar na majalisin tafsiri a wannan masallaci mai albarka masallacin ummuna Hawwa'u dake nan unguwar Joma a jahar Gombe fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da fadin daidai da kuma aiki da abin da yake so ya yadda da shi. Mun tsaya a ƙarshen aya ta 19 duk da mun karanta ta 20 a cikin suratul Baqara 119 19 na ce ko to da dare ne ne Allahumma sai ka ce azumi na duka da aya ta 119 mun karanta ta 120 amma ba mu kai ga fassara ma'anoninta ba sai lokaci ya kure mana ajiya don haka insha Allahu Malam Sadiq zai maimaita mana wannan aya daga nan sai mu daura insha Allah mai Allah ya ce
Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لك من الله من ولي ولا نصير.
Bayan Allah subhanahu wa ta'ala a ayar da muka karanta a jiya ya faɗa mana cewa lalle ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gaskiya wanda shine alqur'ani da sunna sannan kuma ya aiko shi yana mai bishara ga mu'minai yana mai gargadi ga waɗanda suke basu bi tafarkin da Allah yake so ba sun riki shirka sun kyale tauhidi sannan kuma ya lallashi zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da fadin sa wala tusalu an ashabil jahim Allah ta'ala ba zai tambaye ka ba dangane da wanda suke yanka mabota wutar jahim saboda me ka riga ka sauke nauyin da Allah ta'ala ya daura maka anan ayar da ke gaba Allah ta'ala zai magana akan kangarewan yahudawa da nasara a lokacin da gaskiya ta bayyana a gare su dama dukkan mutumin da yake da'awa ba zai fita daga hali ɗayan uku ba na farkon su malamai suka faɗa kamar da Sheikh Mukhtar al-Shanqiti hafizahullahu ta'ala ya ambata yake cewa hunaka shay'un tujadu qabla ad-da'wa wa hunaka shay'un tujadu 'inda ad-da'wa wa hunaka shay'un tujadu ba'da ad-da'wa akwai abubuwa guda uku da ake so duk mai kira zuwa ga Allah ya sani abu na farko kana buƙatan shi kafin ka fara da'awa din wannan abin da kake buƙata shine ilimi shine fadin Allah ta'ala قل هذه سبيلي أرمى
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
الله تعالى كتشي وانا اتشي تفركي تعالى نكي كرا زواج الله على بصيرة أي معنى على علم دولني إن ذاك كرا زواج الله كي كرا أكن علم ma'ana duk abin da zaka kira mutane akai ya zanto kana da hujja da ka dogara da shi wanda Allah yace su yi abin da kake cewa su yi ko Allah ko manzansa ga inda yace abar wannan abu da kace abar malamai suka ce ilimi kayan ado ne wato kayan alatu ne na mai kira zuwa ga Allah ana buƙatan ka tashi kai karatu namijin karatu tare da cewa wannan baya nufin cewa kamar yadda muka faɗa dole sai mutum yana tarin ilimi zai kira zuwa ga Allah amma kowa zai kira zuwa ga Allah ne gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hore masa na sani akwai abubuwan da ma ba sa buƙatan ilimi mai zurfi kafin ka ce ma mutane su yi ko su bari yanzu misalin mutumin da baya sallah ai baka buƙatan sai ka je ka haddace ayar hafizu ala salawati ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kafin ka zo kai masa wa'azi ji masa wa'azi da baki shi kansa yasa abin da yake bashi da kyau haka nan wanda yake shan giya baya buƙatar sai kai zurfin ilimi kafin ka ce wannan haramun amma abubuwan da suka shafi hukunce idan baka san su ba sai ka tsaya iya inda Allah ya tsai da kai kai abin da Allah ya sauƙaƙe maka wannan shine abu na farko da ake buƙatar duk mai da'awa ya rike sa sannan abu na biyu wanda malam yace kana buƙata a yayin da kake da'awa yace alayka bi qaulan layyinan ka kira mutane da ka magana mai taushi mun faɗa a jiya Allah ta'ala ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da taushin magana da taushin zuciya fa bima rahmatin min Allah linta lahu da kai karaci na
fa bima rahmatin min Allah linta lahu ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
لا شك أبوك على الخير Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ya nusar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa da ya kasance fazzan mai kaushin magana da caba ma mutane bakar magana a yayin da yake kiran su zuwa ga Allah ghalizal qalbi da ya zanto mara tausayi bai sa su a rai ya damu da damuwarsu Allah ta'ala ce da sun watse sun kyale ka amma idan kana da awa duk yanda kake son mutane da alkhairi wasu sai sun maka ba daidai ba sai Allah ya ce fa'fu anhu in sun ma aka ka yafe musu ai idan kaga ana jifan bishiya an ga ƴaƴan marmari ne a jikinta ma'ana kana da abin da za a cutar da kai din ne a kansa duk takadda takadda ce amma kuɗi yana aljihunka akwai wasu kuɗaɗen abola ba su da daraja ba kula da su ba amma mai daraja fa tana nan aljihuka kalmashe ka ɓoye ta to haka mai da'awa yake tsadar rayuwarsa ta fita sauran wanda ba shi ba kamar yadda muka faɗa saboda aikinsa irin aiki ne na annabawa to amma tare da haka Allah ta'ala ya ce ka faɗa musu magana mai taushi wannan kuma tarbiya ne na alƙur'ani hatta ga mutanen da Allah ya san ba za su shiryo ba, domin lokacin da Allah ta'ala ya tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna sai da yake ya ce faqula lahu qawlan layyinan,
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
Allah ta'ala ya ce ka gaya masa magana, ko gaya masa magana kai da dan uwanka annabi Haruna magana mai taushi, la'alla ya tuna ko kuma ya ji tsoron Allah ya dawo akan abin da yake kai. Kuma wannan taushin bayani na annabi Musa ya yi amfani alaihi salam, saboda ga saharatu Fir'auna kansu wannan bayanai ya sa sun ja da baya sun dawo sun bi annabi Musa. Wannan ke nuna cewa shi mai da'awa ba damuwarsa bane sai ya ci nasara a lokacin da yake kira zuwa ga Allah, babban damuwarsa ya zanto ya isar da abin da Allah yake so a yanda Allah da manzansa suke so a yi, tasirin abin ya je zuwa ga inda kake so, wannan kuma ba hannunka yake ba, wurin Allah yake. Allah kuma ya hana tasirin wannan ma duk yana hannunsa, kuma Allah bai taɓa yin abin da ba hikima ba. Don haka a lokacin da kake kiran mutane zuwa ga Allah sai ka zanto mai taushin hali, mai taushin mu'amala, mai taushin magana a gare su. Wannan shine abu na biyu. Abu na uku, duk sanda ka gama da'awa ɗayan biyu yana faruwa, inji malam, kuma gaskiya ne. Yace ko dai kaga mutane sun karɓi da'awanka 100%, suna bin maganarka kai ka ce an ɗaura musu igiya ne ka ja su inda kake so. Yace to Allah Allah fil ikhlas, ka ji tsoron Allah, ka yi da'awarka domin Allah, kar ka ɗauka saboda iyawanka ne. Idan iyawa ne kafin a haife ka ma wasu sun fi ka iyawa, idan ilimi ne wasu ma su suka karantar da kai, ko a unguwanku akwai malaminka ba sai an je da nisa ba. Amma tare da wannan Allah ta'ala sai ya sa amfanin kalmominka a rayuwar wasu, to ka ɗauka Allah ne ke so ya shiryar da bayinsa ta harshenka. Yanzu ya rage naka, ko dai ka yi don Allah kai ma ka amfana da aikin da kai, ko kuma mutum ya girman kai ya jiji da kai ya ji isa, Allah ta'ala ya sa su su shiryu shi kuma a tsare shi ba zai ci nasarar wannan aikin da yi ba. Domin Allah ta'ala ya faɗi cewa akwai waɗanda za su zo ran alkiyama ga aiki ma dudduki a gidan duniya kai ka ce sun fi kowa alkhairi, amma sai Allah mai da shi kura abun korewa ba zai amfane su ba. Fadin Allah ta'ala wa qadimna ila ma amilu,
wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura.
Allah ta'ala ya nuna a cikin wannan aya akwai wadanda za su zo ranar alkiyama ga aikin su an zo da shi aiki ne na mutane masu kyau, amma za a mai da shi tamkar wata kura abun korewa kaman karmani. Me ya janyo haka? Ba zai shi domin Allah ba. Wani wurin ya ce wujuhun yawma idin khashi'a, na'am,
wujuhun yawma idin khashi'a,
misal,
amilatun nasiba,
ma me matsala,
tasla naran hamiya.
Allah ta'ala ya ce wasu fuskoki ai ma'ana unasul, wasu mutane a ranar alkiyama kaskantattu ne ba su da matsayi a wurin Allah. Allah ta'ala ya ce za su shiga cikin wuta wadda take mai kuna. Me ya janyo? Ba su yi aiki domin Allah ba. To kai mai da'awa, kai mai kiran mutane zuwa ga Allah, idan ka kira su kaga sun amsa, har a haka dai baka tsira ba, har sai an baka littafin ka da hannun dama, har sai kaga kayi aikin ka domin Allah. Sannan abu na biyu, zai iya yiwuwa ba kai Allah yake ba su waɗanda kake kira Allah ke so da alkhairi ba, kai da kake kiran su kai Allah ke so ya ɗaga matsayinka. Ma'ana wasu in ka kira su zuwa ga alkhairi maimakon su amsa irin yanda waɗancan mutanen farko suka yi, wasu za su kika ne, wasu ma za su dawo maka da sharri ne, wasu ma za su nuface ka da cutarwa ne. Domin akwai waɗanda cikin annabawa ma kashe su aka yi, kaga sun zo ma mutanensu da alkhairi da ƙauna, amma su sun mai da shi sharri da wata fitina mai zama kanta a gare su. To idan kaga irin wannan ya faru, kada ka yanke ka ce kai kuma ka daina kira zuwa ga Allah, sabili da ba mamaki kai ne Allah ke so ya ɗaga matsayinka ta hanyar haƙuri. Allah na so ya kai ka wani matakin da inda ba don hakan ba, ba kai saka kai ga wannan matsayin ba. Saboda idan Allah ya saka cikin masu haƙuri, to ladanka a ran alkiyama babu kididdiga. Innama yuwaffas sabirun,
innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab.
Allah ta'ala ce sanu dai ana sakan kawo masu haƙuri ladansu ne a ranar alkiyama ba tare da kididdiga ba. to wannan gaba ta ƙarshe da muka yi magana akai na cewa wasu ba za su amshi da'awa ba bayan ka zanto nadiran wa bashiran inda Allah ya faɗa kuma ka zo bil haqqi ma'ana ka kawo nassosi na alqur'ani da hadisi Allah ta'ala ke faɗin akodan da fa sai dai kai kayi kai Allah ke so ka tsira ba su ne aka shirya masiran ba shine faɗin Allah inda malai karanta mana walan tarda ankal yahud walan nasara lalle tabbas yahudawa da nasara kristoci kenan ba za su taba yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum ai hatta tattabi'a dinahum kenan har sai ka bi addinin su kul Allah ta'ala ce cene ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna hudallahi lalle shiriyan Allah huwal huda shine shiriya wala in ittaba'ta ahwa'ahum wane mutum sannan idan har ka biwa abin da yake son ransu ne ba'da allazi ja'aka min al-ilm bayan abin da yazo maka na daga ilimi to ka sani malaka min allahi min waliyyin ba ka da wani majibinci daga Allah wala nasir ba ka da wani wanda zai taimake ka daga wurin Allah ta'ala wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ne cewa lalle yahudawan nan da nasara waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin kaman ya lallashe su saboda mabiyansa da ake cutar da su su dan samu sausauci a cikin azaban da suke sha a hannunsu lalle ya sani ba lalle ne za su amsa abin da yake kiran su gare shi na da'awa da sunna ba sannan kuma ba za su yi cikakkiyar biyayya a gare shi ba domin me saboda cewa addinin da suke kansa suna ra'ayanta cewa shine shari'a amma Allah subhanahu wata'ala ya kore abin da suke kira da sunan shari'a ya zamto shari'a din saboda a farko ya ce hatta tattabi'a millatahum har sai ka bi ma addinin su amma a gaba sai ya ce ul inna hudallahi ai ma'ana allazi ursilta bihi huwal huda ka ce da su shari'an Allah ta'ala wanda aka aiko ka da shi shine shari'a ba abin da su suke ra'ayantawa suna kiranka zuwa gare shi ba wato ku tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana masahabbansa layi a ƙasa layi guda ɗaya mai kakke sannan ya rinka zana wasu layuyyuka a jikinsa ta hagu da ta dama a ƙasa yace kun ga wannan miƙaƙƙiyar ita ce kwatankwacin addinin musulunci da shari'ar da nazo muku da ita sannan waɗannan rassa da kuke gani a ja wani ta hagu a ja wani ta dama yace waɗannan su ne hanyoyin bata a kowane gaba in ka iso gare shi sai an samu wanda ke kiranka zuwa ga bata din na farkon mai kiranka kuwa zuciyarka ma tana ciki Allah ta'ala ce wa ma ubarri'u nafsi
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم
جزاكم الله خيرا الله تعالى وأن آية نونا من تشيوا زوجيال أن أدم تنادى يوان جنس زواج أبن ديك قتل da za a kyale mutum to lalle kam da bata zai je gare shi shi yasa Allah ta'ala ya wajabta mana bin wahayi mu kyale mutane har ya faɗa mana cewa in za mu biye ma mafi yawan mutane a ban ƙasa to lalle za su fitar da mu daga abin da Allah yake so wa in tuti
akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah
Allah ta'ala ya ce idan za ka biye ma waɗanda suke ban ƙasa wai abin da ransu ke so ne to sai sun batar da kai daga abin da shi kuma Allah ta'ala yake so ka ku ga ba wanda zai so ya asarar rayuwarsa ya rayu yana musulmi kuma a jira alkiyama ce bai samu rahamar Allah ba Allah madaukakin sarki kuma ya yi alkawarin cewa mai saba ma soye-soyen ransa to aljanna ita ce makoma a gare shi wa amma man khafa maqama rabbi
wa amma man khafa maqama rabbihi wa laha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa
Allah ta'ala ya nuna mana cewa duk wanda ya saba masar ransa wurin kokarin bin abinda Allah yake so to yayi masa alƙawarin aljanna ita ce makoma yan uwa masu albarka abubuwa guda biyu su ne galibin abubuwan da suke fitar da ɗan adam a ban ƙasa, shi ne san rai da kuma shubuha, ash-shahawat wash-shubuhat. Waɗannan ƙofofi ne masu halakarwa ƙwarai da gaske. Sayyidina Ali, Allah ya kare da a gare shi, domin irin wannan cutar ita ce ta samu Yahudawa da Nasara. Kuma wannan kissocin Yahudawa da Kiristoci da Allah ke kawo Al-Qur'ani, saboda ya san cewa akwai waɗanda cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su gushe bane har sai sun yi koyi da su. Shi yasa ake rigakafi, domin kada wani ya zo ya fada ma wannan harka, kuma wanda ya fada ma in an je alkiyama ya san ba shi da hanzari, saboda an sanar da shi tun yana gidan duniya. Mun faɗa maganar Sayyidina Ali bin Abi Talib yake faɗa, yace matsalan san rai, duk mutumin da ke da san rai to baya karɓan gaskiya. Mutumin da ke da san rai bai karɓan gaskiya, duk inda za ta bayyana gare shi ba lallai ne yadda da ita ba. Idan kun duba tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zuwansa garin Madina da bayyanan munafukai a Madina, za ku ga san rai ne ya sa haka. Sun san gaskiyan abin da ya zo da shi, amma saboda su sun so a ce su ne shuwagabannin, su ne masu ruwa da tsaki, kuma shi Allah ba haka ya nufi ba, sai wannan ya janyo sanadiyan san rai, suka ki karɓan musuluncin, suka shiga munafurci, ma'ana suka shigo musuluncin amma a rigan kafirci. To haka nan ash-shubuhat, wato a cakuɗa ma mutum abin da ya kama da addini, a ce masa addini, a ba shi kuma ya ta yi har yana ganin wanda yake addinin gaskiya a matsayin shi ne halakakke batacce. Kaga wannan ko shakka babu an cuci rayuwar mutum. Ibn al-Qayyim, Allah ya ji kansa da rahama, ya ce ana maganin san rai ne da tsoron Allah. Duk sanda san rai ya taso maka, ka tuna Allah yana ganinka, yana sane in ma zalunci ka yi, Allah ya bi ka ƙarfi a kan zaluncin da za ka yi. In za ka rinjayi wanda za ka zalunta, to kai ma ka sani akwai dhulquwwatul matin, mai ƙarfi mai cikakken iko yana nan yana jiranka, inna rabbaka labil mirsad. To haka wannan zai sa mutum tsoron Allah da ba lalle ya zalunci ba kuma ya bar san ransa. Sannan abu na biyu shi ne shubuha. Shubuha kuwa ana maganin ta ne da al-ilmun nafi', in ji malam Ibn al-Qayyim, Allah ya ji kansa da rahama. Don haka yin kwa masu albarka, wannan ya sa a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa abin da yake kai na shari'a tabbas shi ne shari'a, a ƙarƙashin faɗinsa da ya ce wala'in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, idan har ka biye masarran su bayan abin da ya zo maka na daga ilimi, to ka sani malaka min Allahi min waliyyin, ba ka da wani mataimaki daga Allah. Wannan ke nuna cewa duk ƙarfi idan ba da Allah bane, to wannan ƙarfi mai gushewa ne. Duk inda mutum zai kai da cika, in dai ba akan gaskiya bane, to wata rana sai abin da bai tsammani ba shi zai rusa shi, kuma ya zamta shi tarihi, kamar yadda ya faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna. Allah ta'ala ce wala nasir, kuma ba ka da wani wato asalin mataimaki. Wannan Allah ta'ala yana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro, kamar yadda malam Bahaushe ke cewa. Ma'ana Allah ta'ala ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam, faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in kai haka ba ka da wani mataimaki, ba ka da wani majibinci. Wannan girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ba wai faɗa a gare shi ko makamancin wannan ba, saboda Allah yana nuna masa cewa ya fi ƙarfin ya aikata haka, abu ne wanda ya riga ya sani. Ma'ana amma an faɗi haka saboda al'ummanka ba za a gushe ba sai an samu wanda za su aikata haka ɗin. Shi yasa al-Imam Nasiruddin Sa'idi, Allah ya ji kansa da rahama, yake cewa wannan hani ne mai girma daga Allah maɗaukakin sarki akan mutum ya rinka biye ma san ran Yahudawa da Kiristoci, da kuma yin kamanceceniya da su a cikin duk abin da ke da kama da addininsu. Duk abin da yake na rayuwa ne gama gari, kowa na iya amfana, wannan ciki lafiya baka lafiya, kowa na iya amfani da shi. Amma duk wani abu da suka keɓanta da shi da sunan wannan wani yana daga cikin sha'air, wani take mai zaman kansa na addinin Kiristanci ko Yahudanci, to kai musulmi ba naka bane. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu khaliful yahud, ku saba mai Yahudawa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk da wannan ayoyi suna magana ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma al'ummansa ta shiga cikin waɗannan ma'ana na ayoyin da Allah ta'ala ya faɗa. Allah ta'ala kuma ka ba mu ikon biku da abinda kake nufin mu da shi, ka ba mu ikon nisantan abinda kai hani a kansa. Malamai suka ce saboda ana kula ne al-ibrat bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ana kallon fadin ma'anan ne ba wai me yasa ka fadi maganan ba, tunda zaka yi an ce lawalantar da anka kai kadai, amma al'ummar sa ake nufi. Haka ne ko? Saboda ma'anar tana ganewa gaba daya, saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi ga wannan al'umman su tsantsanta biyayya ga Allah, su kuma tsantsanta tauhidi gare shi, kada su yi shirka da shi. Wannan shine abinda Allah ta'ala yake nufi da mu a gaba na wannan aya din. Don haka dai karkashin wannan aya ya kamata mu fa'idanta da nisantan duk wani abu da yake kishiyantan addinin mu, saboda Allah ta'ala ya halice mu ne dan mu bauta masa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halici mutum da aljamba sai dan su bauta mini. Kaga ko idan mutum ya je ma Allah da abinda ba shi ya sa shi ba, lalle dole ne zanto akwai matsala babba kwarai da gaske. Allah ka sa mu fi karfin zukatan mu. A gaba Allah ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba
yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
Bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi ɗabi'un kangararrun mutane, to sai kuma yake faɗan na waɗanda suke salihan bayi ne na gari, domin mu nisanci ɗabi'un waɗancan, mu kai koyi da ɗabi'un waɗannan da za mu ji a yanzu, dan su ne alfirqatun najiya, tabarkin da Allah ta'ala yayi alƙawarin za su tsira, su ne aqwaifatul mansura, su ne tawagar da Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa sai ya taimake su ko mun tsawon lokaci. Wala qasabaqat kalimatuna
li'ibadina al-mursalin.
Na'am.
إنهم لهم المنصورون.
نعم.
وإن جندنا لهم الغالبون.
الله يسعدك يا الخير. دون حكا باين الله تعالى يا فإسا كمكم ولا نزك كنجري دكما فلا مع النبي صلى الله عليه وسلم تشيوا يشري يا مزوج يا سكودا يا جوا نجرمان كان دارشن كربان جسكيا دكجر يسوع. Saboda duk annabi yana sha'awar idan ya kira mutane su amsa kiransa. Haka duk mai kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske, zaka ga damuwarsa shine al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam din su zamto sun bi abinda shine Allah yake so su bi. Allah ta'ala sai siffanta mu'minai a wannan aya yace alladhina, sune waɗanda atainahumul kitaba, muka ba su littafi, yatlunahu suna karanta shi, ai ma'ana yattabi'unahu kenan, haqqa tilawatihi haqiqanin gaskiyan karanta shi. Allah ta'ala ya shaide su da cewa ulaika yu'minuna bihi, waɗannan su ne waɗanda suka yi imani da alqur'ani din. Wa man yakfur bihi, wanda ko ya butulce ya kafirce wa alqur'ani, fa ulaika humul khasirun, waɗannan su ne khasararrun bayi marasa rabo. Allah ka tsare mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan aya kamar yadda muka faɗa, da ya ce alladhina atainahumul kitaba, waɗanda asali wato muka ba su littafi, su ne wanda suke ma'ana kan addinin da ka zo da shi ɗin na musulunci, ɗoɗar wanda sun yadda a baya, kuma a yanzu da ka zo da wannan shi ma sun yadda. Za ka tarar da su yatlunahu, kamar yadda muka faɗa, za ka tarar da su suna bin alƙur'ani ɗin. Saboda alƙur'ani ya hamil alquran ko nake cewa kai ma da cewa alquran wanda kake dauke da shi ya ala alquran lastum ala shay'in hatta tuqimu alquran ya godan da Allah ya baku alquran ku gode ma Allah Allah ya baku ni'ima mai tarin yawa amma aiki na gaba ba ku cika mazaje ba har sai kun tsayi da alqurani din har sai an rinka ganin ku a doran kasa kaman alqurani ne yake tafiya da kafansa ma'ana duk wanda ya mu'amalance ku zai sansano wani abu na dausayin alqurani din sawa'un na gaskiya da rubun amana ko kuwa na dadin zance irin wanda Allah yake so tadan rashin samun munana ko miyagun dabi'u a tare da ku Allah subhanahu wataala anan ya nuna mana karanta alqur'ani abu ne mai falala da daraja kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da yawan karanta alqur'ani ya ce iqra'ul qur'an ku rinka karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi domin alqur'ani zai zo a ranar alkiyama yana mai ceto ga wanda suka lizumce shi a gidan duniya suka rayu tare da shi suka basu lokacinsu sannan kuma babu kasuwancin da dan adam zai yi babu asara a cikinsa a nan gidan duniya kowane kasuwanci yana da irin nasa riski din ba wani kasuwanci da zaka ce yana da zero risk wai za a zo a yi shi har a gama babu barazanan za a iya samun karyewarsa ko rashin kasuwa ko dakatawarsa ko yankewarsa ko ma ci bayansa wanda kadai ke da wannan garantin sai dai ko idan makaratun alqur'ani ne innal ladhina yatluna kitaballah
innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur
Allah ta'ala a cikin waɗannan aya ko ayoyi ya ambaci wasu kasuwanci da babu faduwa a cikin su daga cikin su ya faɗi tsayi da sallah sannan daga cikin su ya faɗi ciyar da dukiya dare da rana wanda Allah ya bashi dukiya ya ciyar da ita domin Allah dukiyar da ta ka ba Allah tafi wanda ka kai ta Amurka ko Ingila ka taskace ta domin abin da ke wurin Allah ana ribatan shi ranar alkiyama wannan ko iyakansa nan gidan duniya ko kila ma na magada ne amma Allah da ya tashi faɗin waɗannan kasuwanci sai ya fara sanya karatun Qur'ani shi ne a farko dan ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi fara gabatar da karatun Qur'ani sai nuna fifikonsa akan saura da ina fata mun fahimci wannan Allah ta'ala a ƙarshe ya ce waɗanda suke riko da irin wannan suna wani kasuwanci da babu faduwa a ciki ya isa ma'abocin alqur'ani falala da daraja ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan an tashi yin sallah a sanya wanda ya fi alqur'ani ya zanto shine limami idan ku a fadan Allah za a ce kai ne a gaba to amin babu aula a komai ma a ce kai ne a gaba tunda dai a gaban Allah kai ne babba to ai ko kafa bi dalika fadlan wa sharafa wannan ya isa girma da matsayi dan adam ya gode ma Allah yana daga cikin karrama mai alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine idan an samu mutuwa mai yawa a lokaci guda a sanadiyan annoba ko yaki kamar yadda ya faru a yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fara gabatar da gawan ma'addacin alqur'ani wanda ya fi hadda a gaba kafin a sa wani saboda a musulunci ya halasta a rufe fiye da mutum ɗaya a cikin kabari idan buƙatar haka ya taso saboda yaƙi ko annoba kila an samu mutuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tambaya ya ce ayyuhum aktharu hifzan likitabillah wane ne yafi yawan hadda na littafin Allah a cikinsu sai a ce fulan ai wane misali a ce Umar Shehu Zaria kada malam Sadiq ya kashi alƙalin musabaka ne na ƙasa yayi tsammanin an zo nan zan faɗe shi ne a'a bari in fara shiga ka shigo a daren ma yawa eh ai so so ne ko amma a san aljanna kam ai ka fara cutar kanka sannan kawai ko ka gani ake ciki eh to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ambaci in aka ce wane yafi yawan hadda yace qaddimuhu ku sa shi a gaba ku fara sa shi a gaba dan ko a filin kiyama shine oga kaji ogan asali kaji senior na gaske to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce thumma man sai kuma wane tunda mai 60 mai dakali zaunanniyan shi an sa shi tsewa sai a ce to ga wani dai ai ai izu 57 yayi aure ta shagaltar da shi ya daina zuwa makaranta aka daina tilawa da musaffa ya kasa karusawa manzo Allah ce ba dan halin shi ba ku sa shi a bayan alaran ma a sa shi ya bi bayan wani thumma man kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaya yawan gidaje da motoci da daloli qur'ani yake tambaya qur'ani yake tambaya sai a ce sai wani sai ya ce a sa shi har sai an zo wanda yafi kowa ƙasa da hadda sannan shine a baya za a rufe kabari da shi in ka ji haushi ka je ka haddace qur'ani eh in kana so ka burge ni to ka kira mu saukanka ka haddace ka ga insha Allah mun san kai ma ka samu certificate da degree ka da hannun dama to wannan yana cikin yan uwa musulmi sannan kar ku manta tun kafin ma kabari din annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce yake cewa الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره دم متم da yake gwani na gwanaye yana iya shiga ya fita alqurani ya sauka ya hau to wannan yana tare da mala'ikun da suka rike alqurani a sabaitul izza sama ta daya tsawon shekara 27 har da 23 afwan har aka saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a hankali domin Allah ta'ala ya faɗa ce bi aidi safara kiramin barara wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kakkumanta muna cewa duk mai qur'ani bai da asara ko kasuwanci ne da babu faduwa sai yace wallazi yaqra'uhu wanda yake karanta alqur'ani wa yatata'u fihi yana inda a cikin sa ya tada baki da kyar a ce ya ayyuhal ladina yace ya ayyaha a ce ayyu ne ba ayyaba yace to ayyu alhamdulillah ya gyara kaga wani yana inda ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai asara ba lahu ajrani wallahi yana da lada biyu Allah zai bashi ladan haruffan da yake karantawa Allah ya siya wahalar bai wahalar banza ba yazo wurin mai abin ne sannan kuma yana da ladan wato wahalan da yake sha Allah ya biya saboda shi Allah ba kamar dan adam bane yana da cikar rahama arrahman ne kuma arrahim to saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan in an je filin alqur'ani in an je filin alkiyama ku ya kuni na ci alqur'ani saboda kaunata gare shi so nake ga ko zan kamo alaran ma idan an je filin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa alqur'ani zai ceto da azumi da alqur'ani za su yi ceto qur'ani zai zo ceci ma abotansa Allah ka sa muna cikin su sannan idan an shiga aljanna kar ka dauka an gama ina da sauran aiki ai according da sai Allah ya nuna the difference is clear bambancin ba na nan kusa bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a ce madan makaranta alqur'ani ikra karanta warqa ko wartaqi karanta ka hau ma'ana aljanna darajat hawa ne wata saman wata iyakan saman ita ce firdausul a'la ita ce wanda al'arshin Allah yayi mata rufi inni rufin firdausi shine al'arshin Allah kai ko ka san za a ga ado mala za ka ga ado iya ado to za a ce karanta ƙarshen matsayinka aljannan ka ƙarshen ayar da ka haddace a gidan duniya don Allah da za ka mutu a daren nan ina kake jin kanki abin tsoro ne ko ba ka bane ina kake tsammanin kake to da ka aje a wanke allo a kakkaɓe wa qur'ani kura a koma makaranta eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun na gamawa idan kai dan juz'in amma ne da an bude maka aljannan yan amma kila sai ka ga mutu yana fadi yana fanka ma yana sai mu manya wallahi baka leka da masu tabaraka bane in ka leka da masu tabara za ka dauka a kauye kake to su ma masu tabaran da sauran aiki ai idan ka haihu to aje ka da 60 chas a cikin kirjinka waɗannan waɗanda suke da 60 ai su ne abokan masu raka annabawa da sahabbai fa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin Allah ya kulla magana cewa hasuna ulaika rafiqa ya kyautu a ce waɗannan su ne abokan tafiyarka za a ce Allah ya faɗa a ƙarshe ya ce to duk wannan abin da ka gani dalikal fadlu min Allah falalaci daga Allah na fifiko da ya bayar amma a nan duniya ya baka daman kayi kokari in kai zai kai ka can walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah na san mazaje ne masu kokari dan ko a muminai sai da Allah ya faɗi akwai fazarata wadanda su ba ɗan raba raba bane da gaske suke bin Allah suke minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
الله تعالى ya ce a cikin mu'minai akwai zarata wadanda suke sun gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan saukan wannan aya ce minhum mus'ab bin umayr daga cikin sa akwai mus'ab dan umayr mus'ab bin umayr kuwa malaman tarihi suka ce idan ana son wani matashi yayi abun arziki a rayuwarsa ya taimaki kansa ya taimaki al'ummarsa ya taimaki addinin sa to kar a bari ya balaga ba kai da shi tarihi Mus'ab dan Umayr ba saboda shine ambasada na farko a musulunci shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa Madina kafin shi ya hijira ya biyo a kuma wannan lokacin shekarar sa duk bai wuce 16 ba Mus'ab bin Umayr daga cikin abin da yasa aka zabe shi ya je Madina ba shine sahabin da yafi kowane sahabi daraja ba saboda Sayyidina Abubakar yana nan daji ba a maka kyaure kenan gamji dan kwarai kai naka kai na masu karamin karfi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fifiko na daraja ne to da Sayyidina Abubakar za a tura Madina amma shin ka taba binciken menene hikimar da yasa aka tura Mus'ab dan Umayr ya je Madina ba tura su Khalid bin Walid ba kila baka taba wannan tunanin ba amma kuma ka iya gane an ba Messi kofi ya kwana da shi ran da aka gama competition ka san wani a tsaye mai gajeren wando yana ta bin roba da gudu ka san nawa ake biyan shi yanzu dala kaza yake amma ga Mus'ab dan Umayr wanda annabin ka yake cewa daga cikin minal mu'minina rijalun yana ciki ko ka san wannan ayan ma ta sauka fiye da so daya daga cikin ayoyin da Allah ya saukar da su ya sake maimaita su wannan ayar tana ciki Mus'ab dan Umayr Allah ya kare da a gare shi dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi garin Madina shine yafi kowa sanin halin Yahudawa dan haka ba wata dabara da za su yi mishi kuma ya san dabarun cin su da yaki ta magana kuma su ne a Madina a lokacin to ka ko san Annabi sallallahu alaihi wasallam shine malamin malaman duk duniya da lahira ma akwai in akwai malaman lahira to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin su ya dauki Mus'ab dan Umayr ya tura shi Mus'ab bin Umayr a cikin wata hudu babu gidan da bai shigar da musulunci ba a garin Madina babu wata kabila da bai ibo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam rabansa a gidan ba ya musuluntar da wani da yawan waɗanda Mus'ab ya musuluntar da su kaman Usayd bin Hudayr wanda a dazu mun karanta a suratul kahfi da muka yi ta da ayamma cewa shine sahabin da yake karanta suratul kahfi yaga kaman girgije zai sauko da ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dokin sa yana fisga daga asalin tuyan turken sa yana so ya tsinke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fula ikra fulan ya kai Usayd bin Hudayr karanta alqur'ani ai wannan abin da ka gani as-sakina wato nutsuwa ce Allah ke nufin saukarwa saboda alqur'ani ko dan karatun qur'ani ko a yayin da ake karanta alqur'ani to kaga wannan dukkan ruwayoyin sun zo a haka wannan Usayd bin Hudayr din Mus'ab dan Umar ya musuluntar da shi kuma da karatun alqur'ani ya musuluntar da shi to kaga alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ya shafi karanta alqur'ani da tajwidin sa dan Allah ya ce warattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani daki daki filla filla ka bada haqqahu wa mustahaqqahu kowane harafi a je shi radau yanda yake kar ka zo karatun qur'ani kana karatu kaman an jawo akuya daga fata kana bude murya amma ka je gaban budurwa kana so kikin gane ai ka samu matsala mutumi na kana da virus sai an sa maka antivirus sai ka zo ka fahimci sunna ka gane alqur'ani wai na kaman za ku yi bacci ne na mamaye ku na farkar da ku saboda haka nan a rike wannan yan uwa musulmi a karanta alqur'ani wato in aka ce za a yi bayani akan alqur'ani wallahi tallahi za mu kwana a nan mu tashi ba a gama ba saboda duk wani ilimi na addinin musulunci za ka ji ana cewa ilmu maslahil hadith ilmu ilmu usulul fiqh kun amma ka zo qur'ani sai ce ulumul qur'an shi sai dai kai magana ilmomi ba dai ilimi daya ba malamai sun haddada cewa wallahi karkashin alqur'ani akwai ilmoma daban-daban sun fi guda ɗari kuma wannan iya abin da ka sani وما أوتيت ما أوتيت من العلم إلا قليلا wannan kadan daga abin da Allah ya sanar kenan saboda haka karsha abin da zamu rufe da shi akan karatu alqur'ani shine aiki da alqur'ani saboda wannan ayan da Allah ta'ala ya ce yatlunahu ay ma'ana yattabi'unahu suna bin alqur'ani ne ya ake bin alqur'ani halalta duk abin da ya halalta idan Allah ya ce wannan abin halal ne kar kai wani zagaye zagaye ka ce to akai kaza zai iya zama kaza ko in akai kaza fa kar ka tsananta ma mutane abinda Allah ya halalta musu ka zo ka ce haramun ne ka kyale su wanda yafi ka sanin su shi ya halalta musu in kai ba za ka iya ba bar su sai idan ba Allah ya haramta ba kar ka zama mai kaushi wurin umurtan mutane da tilasta musu abinda bai zama dole sai an tilasta musu ba haka abinda Allah ya haramta zaka tadda mu'minai suna haramta shi in duk duniya za su canza masa suna dan wai a ce halal ne a ji dadin sa a mora to ba za ka tadda mu'minai suna biyayya ga wannan abun ba mun fada Hamzala sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji kalaman kekecewa a zuciyarsa sai kai karan kansa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan siffa ce ta mu'minai sannan kuma zaka tadda asalin mu'minai na gaske suna aiki da hikimar da ke cikin alqur'ani ko abinda Allah ta'ala ya fada sannan kuma suna yadda da abinda yazo na mutashabihat da abin da ya rikice musu ba su gane kansa ba sai su ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani amma bankuna ne mu wanda suka yarda da wannan magana mu ne yan ajin farko ba mu dai gane ba me Allah ke nufi kuma ba a bautar da mu dole sai mun gane ba amma fa batun imani mu mun yarda amma akwai abin da yafi wannan Allah ya faɗe shi to ku kirga mu cikin waɗanda suka yarda da shi wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka samu sayyidina Abubakar As-Siddiq yawan yardan shi da sallabawan shi da umurnin Allah madaukakin sarki yan uwa masu albarka waɗannan wanda Allah ya siffanta su da bin alqur'ani da riko da shi da halalta halal da haramta haram Allah ya shaide su cewa humus suada su ne waɗanda suke rabauta a daga cikin ahlul kitabi kuma su ne wanda suka san ni'imar Allah a kansu kuma suka gode ma Allah daga cikin sanin ni'imar Allah ka gane maka musulunci gode masa kai aiki da musulunci din sannan suka yi imani da manzannin Allah ba su bambance wani daga cikin waɗannan manzanni ba Allah ta'ala ya shaide su da cewa su ne masu gaskiyar imani waɗanda daga cikin maganganun su zaka sanya cewa nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu balaka ta da su waɗanda suke cewa nu'minu bima unzila alaina mun imani da abin da aka saukar mana amma wanda ba namu ba mun jefar wannan baya daga cikin asalin wato waɗanda Allah ta'ala yake nufin su da wannan rahama Allah ta'ala a ƙarshe yayi gargadi da ban tsoro ga wanda suke butunce ma alqur'ani da yace wa man yakfur bihi waɗanda suka kafirce mu qur'ani ma'anan alkufru shine butulci da Hausa Allah ya ba su duk abin da ya kamata su yadda da alqur'ani ya ba su rai ya ba su lafiya ya ba su numfashi suna ci daga arzikinsa kuma ya aiko da jakada ya ce su bi shi amma su ce ba za su yi ba kaga wannan butulci ne kwarai da gaske ko mahaifinka da ya haife ka a ban kasa bai cancanci kai masa wannan ba ko da ba musulmi ba ne sai dai idan kafirci ya sa ka kai Allah ta'ala ya wasulci akan abin iyaye ko ba musulmai ba ne za ka kyautata musu za ka ba su abinci in ba su da lafiya za ka biya musu kudin asibiti ko da coci suke zuwa wannan haƙƙi ne da Allah ya ba su in kaga ka ce a'a to sun ce ka zo kai kafirci ne to anan kuma sai lakum dinukum waliya din tai aiki sai ka ce baba kai in dai ina so ka musulunta amma in dai ba ka musulunta ba ni ma ai ba zan je inda Allah ya ce ba haka ba samun irin wannan ina ga zai sa da yawan wasu wanda suke kasa fahimta addinin mu su zo su fahimci abin da muke nufi na alkhairi kuma su bi shi Allah ta'ala ya nuna masu irin wannan butulci ga alqur'ani sune wanda suka tade kuma suka yi asara dangane da abinda aka fada fadin Allah ta'ala da yace baka da wani mai taimako baka da mai ceto dan adam ko yana buƙatar ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hanyoyin samun ceton sa idan aka kira sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ji mai kiran sallah ku fadi irin abin da mai kiran sallah nan yake fada har sai idan ya ce hayya ala salah sai ku ku ce la haula wala quwwata illa billah. Idan ya ce hayya alal falah, sai ku ce la haula wala quwwata illa billah. Idan ya gama ya ce sai ku roƙa mun Allah alwasila wal fadila, shi ne ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima, ati Muhammadin alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu alayya qari. Kalman innaka la tukhlifu al-mi'ad, malam Nasiruddin Albani ya ce fihi ma fihi, wannan karin ka ne ba na annabinka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke karanta wannan addu'a ceto na za ta riske shi a ranar alkiyama. Ya Allah ka sa muna cikin waɗanda zaka cece su, ka sanya su cikin bayinka na ƙwarai. Wannan abin da muka faɗa daidai, Allah ya sa mu tarayya a lada. Kafin mu rufe, za mu yi amfani da wannan dama mu miƙa ta'aziyyarmu zuwa ga ‘yan uwanmu musulmai a duniya baki ɗaya, domin rashin ma'abocin alƙur'ani rashi ne ta al’umma. Gashi yanzu ma magana alƙur'anin muka gama, amma muna keɓance ta'aziyyarmu ga ‘yan uwan ɗan uwa Alaramma Abdullahi Ibrahim Ghana, wanda Allah ta'ala ya anshi rayuwarsa a ɗazu. Malami ne na yankan shakku a cikin alƙur'ani, yana da karsashi da nishaɗi wurin kira zuwa ga Allah, ya ƙarar da rayuwarsa yana tallan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne abin da ya sani da shi. A ɗazu duniya ta yi rashin wannan bawa nashi, an yi rashi, babban rashi. Don haka a madadin wannan majalisi da ‘yan uwa al’umma musulmi, ɗaliban ilimi daga nan, muna cewa Allah ta'ala ya gafarta mishi, Allah ya sanya ya makwancinsa, Allah ya damanta masa littafinsa, Allah ta'ala ya haɗa mu da shi a gidan tsira baki ɗaya. Muna ta'aziyya ga ‘yan uwansa na jini da ‘yan uwanmu na addini, domin wannan rashi namu ne gaba ɗaya, ba su kaɗai ya shafa ba. Allah ya kyautata makwancinsa idan namu ta zo. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya haskaka mana majalisin namu da ɗan uwana, aminina, ƙanina, masoyina, ban ma san me zan ce ba, shine Malam Ibrahim Shehu Giwa daga jihar Kaduna. Yana daga cikin waɗanda ya kamata wallahi tallahi mutanen Gombe su gode mishi, saboda da bawan Allah nan ya nuna rashin goyon bayan shi akan zuwa na Gombe, na rantse da Allah zai wahala in zo garin Gombe. Wallahi da zai wahala na taho, saboda tasirinsa a rayuwana ya wuce duk inda gaskiya kuke tsammani. Shi ne kuma sakataranmu na Alfaruk Multimedia da muke da shi, na san kuna ganin wulƙawanta da studio ɗin. Ni dai saboda na fi shi tsawon gemu an fi hango ni. To amma kuma shi ne majambacin, shi ne ma'aikacin. Don haka Malam Ibrahim bai kasa a gwiwa ba, a yanda ya so ma ya so a ce da shi aka buɗe wannan tafsirin. Ya so a ce shi ya biyo ni, ya ga inda na sauka, ya ga komai nawa, kafin ya samu kwanciyar hankali ya koma gida. Amma abun mamaki, a jiya da dare haka ya su kwalo motarsa da shi da iyalansa duka ya zo, sai ya zo ya ga halin da nake ciki, sannan zai samu natsuwa. Ina roƙon Allah ta'ala ya sanya ni da shi cikin bayinsa da suka ƙaunaci junansu domin Allah. Don haka ba zan bar shi ba har sai na sa ya faɗi wasu kalmomi a gare ku, wadda za su zamto ko da sallama ne da fatan alkhairi. Kafin nan ina tawassuli da wannan zaman da muke yi, da ibadar da muke na Ramadan, Allah ta'ala ya gafarta ma mahaifiyarsa da mahaifinshi. Allah ta'ala ya sa aljanna ta zamto makoma a gare su. Zumuncin da ya nuna min da ƙauna, ina roƙon Allah ya maye masa gurbi da abin da ya fi wanda ya mani. Da haka Malam Ibrahim, sai ka taso kai sallama da ‘yan uwanka. Ai, ba zai zauna ba. Ita wajibin sa yayi yawa. Shine shugaban makarantar Shehu Giwa Academy, sannan kuma shine sakataren agaji na jihar Kaduna gaba ɗaya. Shi yasa da ya ce in sa kaki, yau duk da kaki za ku gamu. Disiplin ne shi na gaba ɗaya. Daga ƙaramar hukuma a jihar Kaduna gaba ɗaya shine sakataren agaji, sannan kuma shine mai ba da shawara na musamman ga wato ES Executive Secretary na hukumar alhazan jihar Kaduna. Da haka idan kun ji mun tafi Umaratu ya kwashe mu mun gudu. Daga nan sai mu yi Annabi salati a ƙarasa tafsiri a gaban Ka'aba. Allah ya taimake mu. Malam Ibrahim tafaddal mashkura.
To alhamdulillah, bismillah, sallallahu alaihi wa sallam, ba da assalamu alaikum wa rahmatullah.
To alaikum assalam wa rahmatullah.
Allah ya ce yanzu in yi sallama, kuma sallama ta assalamu alaikum.
Sai ko fata alheri da
nasiha. Ina miƙa fata alheri a madadin dukkanin ‘yan uwa, musamman namu daga jihar Kaduna. Lallai mun yi ko da ke ba gashi zan ce manye ba, amma dai kun dauke mana malam, muna fata Allah ya amfanar da mu da ku baki ɗaya da cikin bai wanda Allah ya mu malam. Na tabbata kun yi babban kamu, muna addu'a Allah ya ci gaba da kare mana malam, mu ci gaba da amfanuwa da shi. Allah kuma ya sanya mu daga cikin wanda yake cewa فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب da wannan nake cewa Allah ya kara wa malam lafiya wanda kuma suka dauki nauyin tafsirin nan Allah ya kara musu albarka ga bayan Allah nan sun hadu suna jin karatun nan Allah ya musu albarka Allah ya muna albarka ya damu a gida aljanna baki da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam shikenan ka gama to jama'a insha Allah sai Allah ta'ala ya kai mu gobe kenan Allah ta'ala ya hada fuskokin mu da rahama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am
da'awan
to
السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
يوا عمر الدين وانا مسلاتي مثلا متي عملنا دعوانا ونوري بس كمان انا فرنسي كم فرنسي بس كي يوما زمن شيء ما كسام ولا كمان كيشون الله الله ne kawo mana ziyara mun samu kwanciyar hankali kwarai da gaske ya biyo kuma ya ga malam inda malam ya sauka gaskiya muna farin ciki kwarai da gaske muna ƙara kuma godiya kuma ƙara nuna masa cewa Allah ya yarda malam ga kusan ya zama dan gwani
za su yarda
kuwa insha Allah wannan tafsiri kusan Allah da dama kuma an fara suratul baqara ne don Allah ya yarda sai mun kai nasu da izinin Allah muna godiya Allah ya saka alkhairi Allah kuma ya albarka ma ƙara mika godiyar mu ga dukkan ɗan uwan an koma gida su ma ce musu mun gode Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh
akwai wani wanda ya san da ke yin shi in ya ji sai ya zai gazo zai faɗi kalan kidin sai a bashi insha Allah